sabon shirin fatawa kai tsaye a nan tashar radio Jigawa shiri ne da ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badara Abubakar yake daukar nauyin zuwa a kowane mako tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba akwai lambobin waya da muke bayarwa domin turo da tambayoyi a rubuce 0705019814 akwai kuma 0708528476 0708528476 za kuma iya turo da tambayoyin a rubuce ta adireshin mu na internet fatawa@gmail.com da fatan za a dinga rubuto da tambayoyi masu ma'ana kuma a dinga rubuta suna da cikakken adireshi. Kafin mu kai ga karanto tambayoyin da suke wurin mu za mu ba malam dama domin gabatar da mukaddama a karamin Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Yanguwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda shi ne hada mu a wannan rana ta Lahadi, kamar yadda muka saba addu'a irin wannan lokaci muna tattauna matsalolin da suka shafi rayuwarmu ta addini da kuma ta yau da kullum. Haduwar da ta gabata akwai tambaya da aka yi daga ƙarshe, wanda nake cewa wannan tambaya tana buƙatar 'yan mintunan da na yi la'akari wancan lokacin mintunan ba za su ishe mu ba. To shi yasa nace mu jinkirta amsa ta insha Allah sai mu bude da ita kamar a matsayin muqaddima. Ya tabbata a hadithin Bukhari da Muslim cewa manzo alaihi salatu wassalam ya wuce wajen wayansu kaburbura guda biyu. Manzo alaihi salatu wassalam sai yake cewa innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu a wata riwaya la yastatiru min al-bawli wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima fa amara bi jaridati ar-rataba fa shaqqaha nisfayni wa gharazaha ala kulli minhuma aw kama jaa fi al-hadith cewa manzo alayhi salatu wassalam lokacin da yazo ya gitta ta wayansu kaburbura guda biyu, a wata riwaya ma cewa a wani gona ce ko kuma shinge ko kuma garka daga cikin garaken Madina. To sai yake cewa wayannan kaburbura guda biyu innahuma la yu'adhaban, lalle ana yi ma ɗan cikin wannan kaburbura wato su biyu azaba. Sai yake cewa amma wa ma yu'adhabani fi kabirin, ba fa ana musu azaba bane akan wani babban abin da ba za su iya barin sa ba, koko a bisa wani babban abu a idan mutane, kenan mutane ba sa ganin shi wani babban abu, to amma kuma mai girma ne wato ainihin a wajen Allah subhanahu wataala, ko kuma abin mai sauki ne za su iya barin sa. Sai yake cewa shi dayan ya kasance baya tsaruwa daga bawali, koko baya tsabtatuwa ko tsarkakuwa daga bawali, shi kuma dayan ya kasance yana yawo da gulma. To manzo alaihi salatu wassalam sai ya umarni a kawo tankan dabino danya, sai ya tsaga ta sai ya dora akan kaburburan, sai yake cewa la'allahu yukhaffafa anhuma ma lam yayi basa, tayu a dan saukaka musu azabar kafin wannan tankan dabino ya zama sun bushe sun tsane. To wannan hadisi yana kunshe da abubuwa masu yawa wanda ba kansu za mu tattauna ba. Akwai magana akan tabbatar da azabar kabari da kuma hatsarin wato ainihin rashin kammala fitsari a tashi yana diga a tufafi ko a jiki, da kuma munin annamimanci da gulma, wannan duk ba su za mu tattauna ba. Gaba ƙarshe dai ita ce za mu tattauna cewa manzo alaihi salatu wassalam sai ya sa aka kawo tankan dabino, sai ya tsaga ta sai ya dora kan kaburburan, yake cewa da fatan za a sauka musu wannan azaba muddin dai wato ainihin wannan ba su bushe ba. Wasu sai suke daukar cewa to wannan kamar wani aiki ne na kowa da kowa, ni ko kai za mu iya daukar tankan dabino mu tsaga mu kafa a jikin kabari, wannan kafawan zai sa shi mai wanda yake cikin kabarin zai samu sauki. Wasu ma su ce to ba tankan dabino ba, ana iya karyo da shi a kafa. Wasu ma su ce kaza, wasu ce kaza. To duk mutumin da ya kalli maganganun da malamai suka yi akan wannan gaba zai ga cewa na farko abinda malamai suke cewa shi manzo alaihi salatu wassalam shine Allah yake ba labari tunda yake cewa da yace innahuma la yu'adhabani a halin yanzu ba wanda yasa ya wuce gaban wani kabari yace wannan mai kabarin ana masa azaba domin al'amari ne wanda yake na gaibu ba za ka iya taba kabari kace ka ji zafi ba kai da zaka tone shi ka saka hannunka ko kabarin fir'auna ne ba za ka ji wani fin zafi ba ne cewa ana masa azaba saboda ita wannan azaba din ba wai hissiya bace ba ga wanda yake duniya dan ya taba ko kuma ya gani da idan sa to saboda haka wannan gaba ce ta farko da za ta nuna mana wannan ma abu a shehu susiya ce ta manzo alaihi salatu wassalam domin yanzu kai idan da zaka zo kace bari ka karo tankan dabino ka dora shin yanzu kenan kai ma an sanar da kai ana yi ma wannan mai azaba mai kabarin azaba kaga ba kai saka ce an sanar da kai ba gaba ta biyu da yake cewa la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa wato da fatan a sauƙaƙa musu wannan azaba kafin wannan tankan da binu ya zama ya bushe kaga anan manzo alaihi salatu wassalam zaka iya cewa kaman gaba ya shige musu a wajen Allah ko kuma neman musu alfarma a sauƙaƙa musu to ka kaddara ma yanzu kai ka san ana masa gazaban baka da wannan alfarmar cewa zaka yi wani abu da za a sauƙaƙa ma shi wannan mutum da yake cikin kabari azaba a gaba ta uku malamai suka ce to yanzu menene hikima da kuma fa'idan saka wannan tankan dabino malamai suka yi daban-daban wasu suka ce shi tankan dabino yana yin tasbihi ne lokacin da yake danye to kasancewar ambaton Allah abu ne mai albarka mai ni'ima kenan idan aka dora akan wannan kaburbura yana ta yin tasbihi kafin ya bushe to da ya bushe akalla ne sun ci fa'idar wannan yan kwanaki ko wani nuka kafin ya bushe nan tasbihi wasu malamai suka ce a kwata-kwata ba haka bane suka ce domin ai shi tasbihi na abubuwa da nassin Qur'ani ba wai tankan dabino kadai ba kuma shi ma tankan dabinon ba a keɓanci busashi ba a afwan danye Allah cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqaun tasbihahum duk wani abu da yake ban kasa bishiya ce dutse ne kwari ne menene kowanne na tasbihi game da gode ma Allah subhanahu wataala sai dai mu ne ba mu fahimtan yadda yake wannan tasbihi nasa saka ce saboda haka inda magana ce ta tasbihi na farko dai duk abin da aka dora yana yin tasbihi sannan kuma tasbihin nan ba zai ke bantu ga lokacin da wannan tankan dabino yake busashe ko danye ba sannan abu na biyu inda wannan ita ce illar to duk ma wanda ya mutu a lokacin manzo alaihi salam sai ga an karyo tankan da biyu an dora masa danye saboda ya cigaba da yi masa tasbihi yana danye da an ga ya bushe kuma sai a je a karyo wani sai a zo a dora iya rayuwa kaburbura ba za su fito daga tankan da biyu wanda yake nufin danye ba to sai suka ce hikimar anan ba wai dora wacce za ta ba su wata fa'ida ba dora wannan tunda manzo alaihi salam cewa yi la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa akwai sa ran za a daga masu kafa daga wannan azaba da ake masu kafin bushewar abun ma'ana kenan manzo alaihi salam kaman ya sa wata alama ce ta daukake masu azabar za a daga masu azaba ne har ya zuwa lokacin da wannan tankan da bino zai bushe yana bushewa to za a koma a cigaba da yi masu abin da ake masu kenan shi tankan da bino kaman wani agogo ne ba wai shi ne yake da fa'ida ko kaman wani agogo ne na fahimci cewa azaban nan an daga ta ko kuma an ci gaba da yin ta kawai za a dauka kamar yanzu kai timing din agogo cewa idan karfe kaza ta yi za a yi kaza to kamar yanzu an yi timing ne an dora cewa yanzu da an ga wannan tankan da bino ya bushe to an ci gaba da abin da ake masu na azaba kuma malamai suka lissafa wannan hadisi daga cikin khususiya ta manzo alaihi salatu wasalam domin kuma suka ce kai khususiya ma ta su wa'annan mutanen domin ba a ga ya ci gaba da yi ma wa'ansu daga cikin sahabbai ba wala sahabbai wala ya'yansa kamar Ibrahim Mu'azzam da ya rasu wala Yassa Ruqayya da Ummu Kulthum duk sun rasu a rayuwar manzo alaihi salatu wasalam amma ba a ga ya karyo tankan da bino ya saka musu akan kabari ko mai umarni kai wasu ma malamai suka ce wa'annan mutanen ma da ake yi ma azabar ba ma musulmi bane ba mutane ne tun lokacin jahiliyya suka ce kuma wannan hadisi ma abinda yake nunawa she su kafirai wato banda laifin kafirci to ana yi musu azaban wani laifi daban Allah yake cewa alladina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi kafirai wanda kuma suke kange mutane daga hanyar Allah to za a kara musu wata azaba akan wata kenan yanzu ga laifin su na kafirci da kuma laifin hana wayansu mutane shiga addinin musulunci to yanzu su wayancan in ya tabbata kafiran ne kamar yanda wasu malamai suka faɗa kenan banda laifin kafirci kuma ga laifin annamimanci da yawo da gulma da kuma rashin tsafta a fito fitsari a jiki fitsari a tufa azuguna ba a bari an kammala ba tare da cewa wasu suna cewa a'a musulmi ne domin ma kaburburan ba su dade ba ma'ana kaman sababbin kaburbura ne kaman yadda wayansu malaman suke fada Allah dai shine mafi sani to saboda haka dai a takeice wannan hadisi khususiya ce ta manzo alaihi salatu wassalam ba wanda ya sai wuce ga wani kabari yace ana mai wannan kabarin azaba da zaka san ma ana masa azabar baka da alfarma da zaka ce kai yanzu kana tabbas in kai wani abu za a saukaka masa kuma kamar yadda na faɗa ba a ga sahabbai sun ci gaba da yi wa kansu wannan ba ina iya tuna akwai wani sahabi ba zan iya tuna wane ne ba an ce lokacin da yake kan gadon ajali yana cewa idan ya rasu aka sa tankan da bino a kan kabarinsa to in ba shi ba shi ma malamai suka ce ijtihadin sa ne domin inda abin ne wanda yake mustamir ma'ana mai zarcewa to za ka duk sabai suna ta yin wannan musamman wanda suka shedi wannan a wajen manzo alaihi salatu wassalam saboda haka dai tankan da bino ba ita ce za ta kawo wa mutum rahama ko jin kai ba wannan hususiya ce ta manzo alaihi salatu wassalam wanda wani bai yi musharaka da shi a cikin wannan ba gabar shi mai wannan tambaya ta biyu yake cewa to kaman abin da shafi raba kasar kabari yauwa menene hikima to na farko sukan dauki raba kasan kabari kaman wani abu ne na addini kuma gaskiya ba addini bane ba raba kasar kabari asali wato ana la'akari da kasa ne wacce take mai danko zamu ga cewa kasa da muke takawa ta sama tana da bambanci da ta can ciki dangane da abin da shafi yankuna daban-daban wani yankin sai ka samu cewa kasar da take can kasan tafi danko saboda haka to in ita ce tafi danko hikimar cewa to yanzu a kwaba wannan ta saman a yabe cikin kabari bayan an saka mamaci an sa itatuwa da tukane an wannan cewa ita ta saman a dora ta wato ta can kasa a dora ta daga sama ma'ana domin tana da danko yanda idan ruwa ya dake ta ba za ta gangare ya zama ta baje dandanan ba musamman lokacin damina da ake yawan ruwa to wasu kawai suna yin wannan hikimar ne in sun yi la'akari kasar ta can kasa tafi danko to sai a ce bari a dora ta daga sama saboda kada ruwa dandanan ya dake kabari ya zama duk ta murmushi ta kwaranye kasa to amma ka iya samun wani wurin kasar da take saman tafi danko sama da ta can cikin wani wurin kuma ka samu cewa ba wacce ta biyar wata dango saboda haka wannan kawai abin da ya kamata a yi la'akari a kalli yanki shin wannan wuri da muke binne mamatanmu wacce kasa ce tafi dango idan mun fahimci cewa ta can cikin ce tafi dango babu laifi mu dora ta a sama saboda kada ruwa ya wanke wannan kabari dandanin ya zama kasa ta gangare musamman wurare da za ka ga ana ruwa mai yawa sai ga duk kabari ma ya zaizaye haka in kuma ka fahimci cewa ta saman ita ce tafi dango to kawai shikenan ita saman sai mu dora ta daga sama in muka fahimci cewa babu wacce tafi wata danko shikenan ba wani bukatar cewa sai an raba kasa ta yamma da ta gabas wanda abin ta kai ci zaga har wato fada ake a makabarta akwai wanda daga cikin daliban mu yake ce min yaji ya ga irin wannan har wanda teje yazo yana ta bambame na cewa wai raba kasa kabari tun daga kan Habila da Kabila ake dan ka tambaye shi shi ma haka ya faɗa da maulanka Kabila da Habila mutun nawa ne wanda yake shi Habilan ma shi Kabilan shi zai je binne Kabilan shi kadai saboda ka ba wani magana ba an yi taro an raba kasar kabari da abin da yake mata haka saboda haka dai abin abinnan raba kasar kabari ba shi da alaka da wani abu da addini ya ce ayi ko karayi kawai dai idan akwai fa'ida ta wannan danko to sai a saka mai dankon daga sama wannan kawai shine
masha Allah wannan tambaya dai malam Isa Ismail jahar Kano ne ya kirayi a wancan shirmu da ya gabata muna fata yana tare da mu yanzu haka za mu tashi akan tambayar Al-Amin Musa wanda yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma karama kallah ko ya halatta mamu ya yi zaman hutu a cikin sallah alhali libabin da yake bi baya yi
to hadisi yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi kadai an saka liman ne domin ayi koyi da shi fa idza kabara fakabbiru wa idza raka'a farka'u hadi zuwa kashin hadisi cewa an saka limami ne domin ayi koyi da shi idan ya kabbara ku yi kabbara in ya duka ku duka idan ya dago ku dago to sai wasu malamai suke cewa to tunda an ce li'utamma bihi wannan yana nuna cewa shi duk abin da liman yayi to haka ne kamata shi ma mamu yayi duk abin da liman ya kamata ya liman yayi to haka ya kamata su ma mamu su inda ba abin da za ka ci kamar kuskure bane musamman ya tashi zai kari kuma kai ka fahimci cewa kari ne anan ba za ka bi shi ba wasu suka ce a'a anan ba wai haka ake nufi ba abin da ake nunawa aikin sai ya riga aikin ka kada ka yi kabbara sai yayi kabbara kada ka duka sai ya duka kada ka dago sai ya nufin ya dago wannan shine abin hadisin yake nunawa to amma ni kamar yanda nake fada a irin wannan gaba in dai har ya zamo limamin ka baya julusul istiraha to kuma bai kamata ka yi ba rashin yin shine nuna hakikanin koyi da shi saboda ni na san cewa in aka ce limamin ka baya julusul istiraha kuma ma ayi rashin sa akila wanda kake tare da su ko a saho na gaba ko a saho na biyu wala Allah ma ga magarin mutane ne ba su santa ba to in sun kada zauna ma za su dauka mantuwa ce kai wani ma sai kamo ka ma'ana zai dago ka ka manta za ka zauna kun ba wurin zama bane ko kuma ayi nufin abin da ya kamata haka saboda haka dai idan bai yi ba zai yi zaman istiraha ba kai ma bai kamata ya nufin ya zama kayi ba saboda mun sha faɗa julusul istiraha sunna ne rashin yin sa ma sunna ne me yasa muka ce yin sa sunna ne saboda manzo alaihi salatu wasallam yayi me yasa aka ce rashin yin sa sunna ne saboda kuma akwai lokuta mafi yawa wanda bai yi ba to ashe kenan ba wani abin ta da jije wuya bane ko wani abin damuwa a ciki
sai kuma tambayar Malam Abdulrashid Muhammad wanda yake cewa kan kalla ana bi na azumi na farilla to zan iya ci gaba da azumi idan na tashi a makare alhali ban kwana da niyyar yi ba a matsayin ramuwa na wancan azumi da ake bi na farilla
to ni abinda na sani mafi yawan bayanin malamai duk azumi da ba na nafila bane ban san wani sabani ba na malamai cewa in azumi ne na nafila a iya tashi ba da niyyar sa ba kuma ko kuka ce wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai misali mutum zai iya tashi ba da niyyar azumi ba karfe 9 karfe 10 kuma kawai sai ya ga cewa ya kamata ma ya ci gaba da azumin sa ya inganta hadisi manzo alaihi salatu wasalam ya zo wajen ɗaya daga cikin iyayen mu'minai ina jin na insha Allah gara mata yadda ko wata daga cikin su yake ce akwai abinci wajen ku suka ce mai akin Allah babu abinci sai ya ce idan fa inni sa'im saboda haka ni yanzu na wuce da azumi wannan ya nuna cewa shi mutum zai iya tashi ba da niyyar azumi ba daga nan kuma sai saboda azumi har wasu malamai suka ce to amma da sharadin idan ba kai ba wuce zawali ba suna ganin tun daga fituwan alfijiri har ya zuwa rana ta take tsakiya duk mutum yana da wannan damar to amma idan har ya zawali to suna ganin anan ba zai ba wasu kuma sun saba musu suka ce a mutum dai mutum bai ci abinci ba zai iya wucewa da wannan niyyata sa to amma kai abin da kake magana ramuwa ce ta azumin da ake binka wannan abin da ya zama lalle kaga cewa ka tashi ka kwanta da niyya akalla lokacin da za kwanta ka kwanta da kudirin cewa za ka tashi da azumin ramuwa gobe ko da ka makara ba kai sahur ba kaga za ka iya wucewa shikenan dai niyyar nan dai ta ka kwanta amma ba haka kawai shikenan ka tashi da rana kuma shikenan sai ka ce kai bari ma in ci gaba da niyyar azumina na ramuwa ba domin azumin ramuwa azumi ne na farilla kuma ko ba komai duk lokacin da malamai suka yi sabani wasu suka ce kaza yayi wasu suka ce kaza bai yi ba to yi kokari ka fita daga wannan sabanin yawa me zai sa ka fita daga sabanin kaga cewa baka tashi da azumin da baka kwanta da niyyar sa ba wannan ka fita daga sabanin kenan
tambayar gaba ta fito daga wajen malama Amina Muktar gidan malam wadda take cewa malam menene sahihancin yin niyyar azumi na watan Ramadan guda daya ko kuma kullun sai mutum ya yi niyyar
abinda mafi yawan malamai suka ce niyya daya ta isa ma'ana kaman yau din nan mukaddara a ce yau 29 ga watan Sha'ban to kaga akwai yiwuwar watan nan ya kare a yau a ce gobe daya ga watan Ramadan to shikenan sai ya zamo cewa da dare sai aka tabbatar da cewa an ga wata to mutum sai ya kwanta da kudirin niyyar azumin nan ko kuma a'a ya tashi ga sahur ya zo ai duk mutumin da ya jawo sahur zai yi ya riga ya yi niyyar azumi in bai niyyar azumi mai hada shi da sahur dan kullun kamar yadda muke faɗa ba magana ba ce sai mutum ya ce nawaitu siyama ramadan kaza kaza a'a wannan duk bai taso ba kudirin nan dai a zuci shine to idan mutum ya kudirta wannan niyyar ya kudirta niyyar azumi daga farko har ƙarshe dan shi kansa in aka tambaye shi azumin kwana nawa ka kudurta zai ce wani ya maganan kwana nawa ai na bi azumi na sai wata ya gare kuma wannan shine abin da shi kansa yake barin sa labari to abin da kawai malamai suka ce wasu kenan mustahabbi ne duk tashin da mutun zai yi ya tashi da niyan azumin gobe to amma kuma kamar yanda ni nake faɗa wannan gabar yanzu mutumin da yazo har ya kawo sahur yana ci yana bukatar maka ce masa niyan azumin gobe ai ya an riga an wuce wannan wurin kila da zaka ce mutumin da ya makara to wannan kila in ma akwai wanda zaka ce jidda da niyan kila ka faɗa ba wannan amma ba mutumin da yazo ya sa sahur yana yi ba to kenan ai ba karin kumallon safe yake nufin yana yi ba ni yasa ce dama ta azumin gobe abinda kawai malamai suka ce shine idan yankewa ta kasance ga wannan azumi saboda rashin lafiya ko mata masu jinin al'ada misali ko matafiyi sai ya zamo mutun kila ya azumi 10 ko 5 ko 15 sai tafiya ta kama shi kamar yanda ya halatta musulunci matafiyi aje azumi sai ya tafiyan nan bayan kwana 3 ko 5 ya dawo to lokacin da ya dawo kuma sai ga zai dora azumi to anan dole sai yayi sabuwar niyyar karshen azumin nan gaba daya to wannan shine abin da za ga malamai sun tabbatar amma ba wai a ce yalzam duk kullun ya tashi sai ya wata niyya ba a guda dayan nan tak ta farko ta riga ta isa
sai kuma tambayar gaba dake cewa malam ni ne na bayyana karatun Fatiha a rak'ar karshe ta sallar magriba bisa mantuwa to bayan da nayi sallama sai nayi sujjada ba'di ko menene matsayin wannan sallatawa
to yanda kai ai wannan shine abin da ya tabbata ga mazhabar malikiya tare da cewa akwai malaman da suke ganin in dai mujarradin bayyanawa ma ne kawai so suna ganin cewa muddin dai an karanta Fatiha gabaki daya ba wai maimaita ta aka yi ba kawai dai maimakon a boye ne aka bayyana suna ganin ma ba wani kabali da bali to amma mu dai abin da yafi shahara a mazhabin mu na Maliki na Malikiya muddin dai ka bayyana ta zaka yi ba dai kuma kai ma ka fada kai ba din saboda haka sallarka ta yi ba wata matsala
na'am tambayar ta fito ne daga wajen Awul Musa Muhammad tabbai gaba kuma ta fito daga wajen malam Muhammad daga jama'are a jihar Bauchi wanda yake cewa ina so malam ya min karin bayani akan ingancin zaman hutu a sallah Allah ya da malam gida lafiya
shine bayanin da muka yi tambaya julusul istiraha julusul istiraha shine idan mutum ya dago goshi daga sujuda ta biyu a rak'a ta farko ko kuma sujuda ta biyu a rak'a ta uku to sai ya wani dan zama kafin ya tashi zuwa raka'a ta biyu ko kuma kafin ya tashi ya zuwa raka'a ta hudu ya tabbata hadisi cewa manzo alaihi salatu wasalam an gashi yayi wannan dan zaman saboda haka hukuncin sa shine jaizi ya halatta kai ya ta kuma kage kamar yadda muka faɗa sunna ne yin sa rashin yin sa ma sunna me yasa muka ce sunna ne yin sa saboda manzo alaihi salatu wasalam yayi me yasa muka ce rashin yin sa ma sunna saboda akwai lokutan da bai yi ba saboda haka duk wanda ka dauka kai yayi
sai kuma na tambaye da ke cewa malam ko zan iya yin tasbihi bayan sallar nafila kamar yadda ake a bayan sallar farilla wato subhanallah walhamdulillah da wallahu akbar 33 daga auduwa da ke darajar a jihar Bauchi
to ni dai a duk abinda na karanta cewa wannan tasbihi subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 ko kuma 34 ya zama an cike 100 duk anai ne a duburas salawatil maktuba karshen salloli waɗanda suke na farilla ba wai salloli na nafila ba shi yasa ba za ka taba ganin riwaya ko daga matan manzo Ali sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin sallolin dare a gaban su ba cewa an ga ya kammala hutarin sa yayi subhanallah 33 alhamdulillah ko kuma sallar duha da yayi wannan a babu wannan ya abinda na sani shine a bayan salloli na farilla ake
sai kuma tambayar gaba wacce ta fito daga wajen malama Hadiza Muhammad Abbas dake karamar hukumar Taura a nan jihar Jigawa take cewa akan makalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai samu kansa cikin inuwar sadakar ranar alkiyama to malama wacce irin sadaka ce ake magana a kanta kuma malam ko za a iya yin hudubar juma'a da wani yare da larabci ba gabaki dayanta
to lalle babu shakka ya inganta a hadisi cewa ar-rajulu tahta dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama hatta yuqda al-khalaiq aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum zai kasance karkashin inuwar sadakar saboda al-qiyama har sai an kammala ma wato halittu abin nan hisabi to wayannan abubuwan suna daga cikin al-mughayyabat abubuwa na gaibu wanda manzo alaihi salatu wassalam ya bayar balka zaka yi ci ya ba labari ma'ana duk abin da ya shafi al-qiyama sunan sa gaibu a wajen mu wato zaka ga Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah subhanahu wataala yake cewa wanda suke taskace zinari da azurfa suna boye kudi ba sa yin zakarsu, ma'ana dukiya ta kai ai mata zakka mutum sai ya boye saboda ruwa sai ya ki yin wannan zakka. Allah sai ce kai musu bishara da azaba mai radadi, sai ce yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam, ran da zai zama an kona su akan wannan duke ta sacin wutar jahannama, sai ai musu lalas wa bayan su da ainifin goshin su da kuyabun su. To kaga wannan haka aya ta tabbatar, in mutun ya kalli zinari da azurfa zai ce ya karafa ne, kuma karfe za a iya sashi wuta ya zafi kai mutun lalas da shi a kona shi. To amma yanzu in kudin mu ka kalla duk takardu ne mafi yawa, kaga yanzu inda abin zaka kintata shi da hankali sai ka ce to kenan yanzu wanda suke boye zin abin nan naira da dala da sefa da riyal da sauransu su wannan kawai da an sa wutan bako ne wa za su yi. To kaga wannan abubuwa ne wanda Allah ya tabbatar za su kasance, kuma ainihin sai sun kasance. To akan haka tunda hadisi ya tabbatar mana cewa duk wani mutum wanda yake mai sadaka zai tashi koko zai shiga inuwar sadaka saboda alkiyama har sai an kammala hisabi. Kaga inda wani abu ne wanda zan yi tunani ko kai sai mu ce to sadakan nan kala kala ce. Yanzu wani zai bada sadaka abinci, wani zai bada sadakan kuɗi, wani zai bada sadakan magani ma ga marar lafiya misali. To yanzu maganin ne zai zo ya zamo inuwa, ko tuwon ne zai zamo inuwa, ko geron da aka bada, ko kunun azumi, a'a duk wannan mu ba mu sani wannan binciken ba. Sadakan nan wani abu ne wanda ta yiwu ba ana ma nufin ita sadaka ba ladan sadakar. Ita ladan sadaka na Allah sai ya juya ta zama wani abu. Misali yanzu alqur'ani da muke karantawa, kowa ya sani alqur'ani rubutu ne wanda muke da tawada. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta bil qur'an yawmal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul baqara wa ali imran tuhajjani an sahibihima, cewa za a zo da alqur'ani da mutanen da suka yi aiki da shi a duniya, za a zo da suran tashin alqiyama, wato da surar baqara da ali imran sun yi mu qur'ani jagaba, sun yi masa zagi su zo gaban Allah suna kafa hujja ga mabucin karanta su. To kaga yanzu a tunanin sai kace to bakaken ne za su taso ko takaddun ne za su taso ko yaya? Kaga duk wannan misali bai taso ba, bagage takaddu duk sun riga sun kare nan a duniya. Kuma Qur'ani nan sifa ce ta Allah subhanahu wataala, bance ne na Allah, da wani yanayi zai zo ba san da yanayin da zai zo ba. To haka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace sadaka tana kasancewa inuwa ga mai yin ta. Za a inuwance mutum zai zama a cikin wannan inuwa har sai an kammala hisabi. To Allah shi ya san yanayin da wannan sadaka za ta zo, kuma cewa wata irin sadaka ce nan hadisin bai kebance ba. Ɗaya daga cikin malamai da ya bayani yake cewa in an ce sadaka kaga lambar farko da za a kalla ma shine zakka, tunda ita ce wadda Allah subhanahu wataala ya wajabta. Saboda haka dai ba a kebance wata sadaka ba, amma abin la'akari a nan shine mu tabbatar da cewa sadakan nan suna ta tara. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu ma lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, cewa ya ku masu imani kada ku bata sadakokinku da gori da kuma cutarwa, kaman wanda ya zama wato ya bata sadakar sa, wato abinda ya riga ya tsira a duniya, wato ya zama ya bata shi ala abin nan da riya da ko sai an ji. To kaga shi ba haka kawai sadaka ce da yi ba, kuma Allah ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu ladan da'a ba sai kun bayar daga abin da kuke so. To yanzu in ka kalli sadakokin da muke, wallahi wanda suke kaiwa labari ko za su kai labari gobe alkiyama ba duka bane ba. Wani zaka samu sai ya duba abin da baya so, abinci ya soma, wato ainihin tsami in tufafi ne duk sun fara yayyagewa, wani abu dai koma da baya sannan ya zo ya ce bayar. ko kuma ya bayar da wannan abun amma babu ikhlasi a cikin zuciyarsa shi abin da yake so kawai a ga yayi kaza a yaba masa a kamba mashi a kwarbanta shawara yayi kaza ko kuma a yazo bayan ya ba mutun din in aka samu sabani masa wani abin da ba daidai ba yazo ya dinga yi masa mungori cewa kuma kai masa kaza da kaza kuma kaga wai shi zai mana kaza kaga duk irin wannan sadakokin gaskiya ba za su kai labari ba saboda haka dole sai sadakan nan ta cika sharuɗa kuma sadakan nan ya zama tabbas inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah subhanahu wataala mai tsarki ne baya karba sai daga abin da yake mai tsarki saboda haka sadakan nan ta zama asali ma tsarkakkiyar dukiya ce sannan mutum ya zama ya bada abin da yake so musamman dangin abinci ko tufafi Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard sai ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi ya ku masu imani ku ciyar daga dadadan abubuwa na halak wanda kuka yi tsiwurwuri ma'ana kuka samu ta hanyar sana'a da kasuwanci sai ce to daga ma abinda kuka samu ta hanyar noma abinda mutum yayi noma ya samu ma abinda za a bada kaman zakka Allah sai ce wala tayammamul khabitha kada ku nufi koma da baya kaskantacce min hutun fi kuna wai daga nan daga ciki za ku bayar amma ku walastum bi akhidhihi inda ku za a ba za ku karbi wannan ba illa an tugumi dufi sai ka runtsaye doka ci ba dadi sannan ka karba to kaga shikenan akalla mu kalla sadakan nan ta zama asali ta samu abin da za a yi sadakan nan ya zama ta hanyar halar ka same shi sannan abin nan ya zama ba koma da baya bane ba lalatacce wanda kai ma ba za ka so shi ba sannan ya zama abin nan an yi tsakani da Allah da ikhlasi sannan ba a yi baita da kulli na abin da ya shafi gori ko abin da ya kamata irin wannan abubuwan ba to in sadaka ta cika wannan sharuɗin ana fata za ta zama inuwa game ta gobe alkiyama
sai kuma ya tambaya da ta fito daga wajen malam Aliyu Aqilu da ke kiri a karamar hukumar Taura inda yake cewa a kashin tambayar sa ta farko malam mutum ne yake bin liman ne yin sallama daya to shi ma sallama daya zai yi kuma idan limamin sadalin yake shi ma sadalin ya kamata yi gaba tambayar sa ta biyu yana cewa karamar kallon mutum ne ya saki matarsa saki biyu sai ta je ta yi aure to bayan da auren da ta yi na biyu ya mutu sai wancan na farkon ya mayar da ita to wai da gaske ne malam idan wani abu ya hada su ya sake sakin ta aure ya haramta tsakanin su sai san sake wani auren na daban
to abin da ya shafi tambayar sa ta farko akwai abin da za ka ga su inganta a hadisi amma kuma akwai abin da yafi inganci ba ba mu wani shakku da muka sani cewa idan mutun yayi sallama daya ya riga ya fita daga sallah sallamar sa tayi to amma duk mutumin da ya bibi hadisi zai ga cewa hadisin sallama biyu sune hadisi na Bukhari da Muslim sune hadisan da suka fi cika sharuɗa na inganci da kuma abin da ya shafi nagarta haka nan abin da ya shafi rike hannu a sallah ba ma wai manzo Alaihi Sallatu Wassalam shi kadai ba yana cewa uku abu sunnoni ne na manzanni ko kuma cewa mu jama'ar annabawa ko manzanni an umarce mu da mu gaggauta bude baki mu jinkirta sahur sannan kuma mu dora hannayen mu na dama akan hannayen mu na hagu ma'ana a lokacin da muke sallah kaga wannan shi ya nuna cewa dora hannu kan dan uwansa akan kirji a lokacin da ake sallah ba wai sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare wata ma dukkan annabawa ne gabaki daya wannan shine abin da yafi anan ba za a ce in shi liman ya saki hannu kai ma ka saki hannu ba saboda kai ka fi kusa da sunna kai da ka dora hannun kai ka fi dacewa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ba a ce wai shi sallar sa ba ta yi ba ko sallar sa ta sami tangarda ba kabali ba ba a duk sallar sa ta yi to amma dai duk abin da yafi kusa da sunna shi kamata mutun yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kaman yanda kuka yi na sallah a wannan bisa wannan hadisi malamai suka ce a ce sallar da tafi dacewa tafi kusa wato ga cewa a karbe ta ita ce wacce tafi kamanceceniya da sunnar manzo alaihi salatu wasalam ma'ana da sallar manzo alaihi salatu wasalam kenan duk lokacin da aka ce ga abubuwan da suka fi tabbata a cikin sallar ta manzo alaihi salatu wasalam to sai kamata mutun ya ga cewa ya lazimta tare da cewa in ka kalle ita kanta sallama biyu ai ba wai sai an yi ta biyu ake fita daga sallah ba ai sallama biyu ma da zaka idan kai ta farko ka kaddara kana yin ta farko sai a lokacin ta warware shikenan sallar ka ta riga ta yi daidai domin a ta farkon ake fita daga sallah amma dai gaskiya ko da dai zai kai kai biyun ka ko ya saki hannu kai karki hannun ka wannan shine abin da ya fi dacewa da hadisai ingantattu suka zo daga manzo alaihi salatu wassalam
sai gaba tambayar sa ta biyu na batun sakin mace
To gaskiya abinda muka san abinda sai akwai wata magana da malam mai askari yayi amma ba ita ce wannan abin da yake ake nufi ba cewa wai mutum ya saki mace saki biyu to shikenan sai abin nan bayan ya sake ta saki biyu sai bai dawo da ita ba ta zai ta aure wani to kuma shikenan sai ta sake dawowa wajen sa ya sake aurenta to in ya sake aurenta in ya sake sakin ta shikenan ba zai sake aurenta ba ko ta aure wannan gaskiya ba haka bane ba wato akwai wani abu da ba zan iya tuna shi ba ya suna kiranta mas'ala dulabiya ina ji ko idan mutum yayi shakku ne akan sakin gaskiya ba zai iya hararo abu bane amma suna kiranta mas'ala dulabiya cewa idan mutum yayi shakku akan adadi to saboda haka kaza kaza amma dai ita matsalar da ya faɗa yanzu ba haka bane ba in mutum ya saki mace ba ma biyu ba ko uku ne kaga igiyon sun kare gabaki daya to shikenan sai ta je ta aure wani miji shikenan aure sahihi kuma ya sake ta a radin kansa ta cika idda in kana sha'awa aurenta zaka yi aurenta da za ta yi wannan so nawa ma zaka iya dawowa da ita
hasararo kada a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar rediyo gawa inda muke karanto tambayoyin da suke wajen mu kowane lokaci daga yanzu za mu buɗe layi domin ba ku damar yin tambaya kai tsaye a wannan layin 07733975758 07733975758 a kuma za a iya ci gaba da turo rubutattun tambayoyi a waɗannan layuka 07701 08 07701 08 akwai kuma 07708 82 8746 07708 82 8746 muna fata za a dinga yin tambayoyi masu ma'ana kuma a dinga bayyana suna da adireshi assalamu
alaikum
Allah bakar bakar yamma
na'am shi ma karamin yaro ya halatta kace Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim zulahu sannan sai ka karasa da cewa Allahumma ij'alhu liwalidayhi dhukran wa faratan wa thaqqil bihi mawazinahu ma za karshen addu'a amma saboda shi ma zaka yace Allah ya gafarta masa yajikan sa gafara Allah da jin kai abu ne wanda yake mai fadin gaske ba za mu iya cewa ainihin dole wai sai mutumin da kai kaga yayi laifi a zahiri sannan wannan zai iya ainihin shafar sa ba saboda ka zaka iya cewa Allah ya jikan sa kuma Allah ya nauye yadda ma'aunayya Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma Allah ka nauye yadda ma'aunayyan iyayensa wato ta fuskan hakuri da suka yi da juriya na rashin dadin rabuwa da da to Allah ka ba su dada da ma'aunin su zai nauyi wannan duk yana daga cikin abin da za ka kawo cikin addu'a sannan sai nasiha yake ta ku
eh ayi ga yan kasuwa ba
to wannan abubuwan malam Salisu Allah shine shaida malamai ba sa kasa a gwiwa irin wannan lokaci ko gidajen radio ko kan minbarori na wato ainihin juma'a ana faɗin irin wannan kayan abinci kayan masarufi musamman irin su suga irin su shinkafa irin su man girki da sauran abubuwa ne da musamman mai azumi yake da buƙatar su zaga kullun idan wannan watan ya kusa da ma cikin watan ana jan kunnuwa ana nasiha cewa mutane su tausaya ma ƴan uwansu to amma za ka ga wannan abubuwan gaskiya kaɗan ne suke yin wato tasiri ni abinda nake cewa mafita daga cikin irin wannan abubuwan wallahi wata tarbiyya ko wani orientation ya kamata na farko ana tara ƴan kasuwa ba wai kawai abin da ya shafi gidan radio sai wanda ya ga dama ya buda ba a ce akwai wani kyakkyawan tsari ƴan kasuwar dabbobi yan kasuwar kayan abinci, yan kasuwar kayan marmari, yan kasuwar kayan miya, yan kasuwar kaza, a ce akwai wani tsari da gwamnati za ta kawo musamman kamar karkashin option hisba. A ce irin wannan lokacin in ya kusa, to za a tara bitoci, za a shirya bitoci na irin waɗannan yan kasuwa, a samu wurin da ya dace, a ga cewa an zauna da mafi yawansu, an nuna musu Allah, su san arzikin nan na Allah ne. Wato manzo alayhi salatu wassalam yana nuna cewa duk mutumin da yake tausayawa Allah yana tausaya masa, duk mutumin da yake saukakawa to Allah subhanahu wataala yana saukaka masa. Manzo alayhi salam yake cewa rahimallahu ra'an samhan idha ba'a samhan wa idha ishtara, Allah ya ji kan mutum mai saukin hali lokacin da zai sayar ko lokacin da zai saya, ba zai kokarin ya tutar da mai kaya ba, kuma shi ba zai kokari mai kayan ya tutar da mai kulin ba. Kowa yana so ya ga cewa yayi abin da shi ma zai so ya masa irin wannan mu'amala. To wannan abubuwan ma sai ina ga shine babban mafita, a ce ana shirya fadakarwa, ana hada yan kasuwa ana musu, sannan tun abin da ya shafi makaranta ta primary ta secondary, a ce akwai wani tsari wanda za a dunga wato ainihin tahzib, koyar da da'a da dabi'u masu kyau, dabi'a ta tausayi, dabi'a ta jin kai, dabi'a ta saukin hali, sai ana kinsa ma yara irin wannan tun suna kanana. Wallahi duk wanda ya tashi da wannan aqidar za ga cewa akwai tausayi a ransa, akwai jin kai a cikin ransa, kuma musamman a gina mutane akan cewa arzikin nan na Allah ne, dabara ba ta sa a samu kuɗi. Inda dabara take sa a samu kuɗi, to na tabbatar dole ba zai samu kuɗi. Wanda ya fi kowa wayo sai ne fi kowa kuɗi. To amma wani ya fi kawa, ya fi ka shekaru, kuma ainihin kanun nan kashi samu. Kuma wani zai zo duk ya gama dabarun shi yana gani a nasa dabarun ya samu, ya cuci wancan, ya cuci wancan, ya cuci wancan. To Allah sai ya zo ya jarrabe shi kuɗin nan, sai yana ga ya samu sai ya rushe su gaba ɗaya. Wani Allah dora masa lalurar da wallahi sai kuɗin sun ƙare ma an fara maula kafin a samu lafiyarsa. Duk irin wannan misalan suna nan. Saboda haka duk wanda ya tausaya Allah zai tausaya masa, duk wanda ya sauƙa ma ɗan uwansa shi ma Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙa masa. Ko ba komai a ce watan Ramadan, watan da ake nunnun kalada, watan da ake neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala, ya kamata musulmi ya nuna cewa lalle yayi murnar zuwan wannan wata, kuma zai so ɗan uwansa ya samu kyakkyawan natsuwa ta watan Allah. Mun sha buga misali, ta za ga wanda suke wani addinin daban, idan lokacin tasu bautai ya zo, lokacin bukukuwan su na addinin su, za ka yi suke kokarin sauƙaƙa ma ainihin yan uwansu. Wallahi wasu ma sai ga cewa kantunan su sai su ce kawai kyauta ran da suke wannan bukukuwan, duk wanda yake mai addini irin nasu, kaya daga kaza zuwa ƙasa, kawai ka zo an baka kyauta. Ƙasashe da suke irin waɗannan addinan da ba na musulunci ba, duk lokacin da aka tashi bukukuwa, wallahi sai ga sun sauko da farashi ƙasa sosai wanwar, kuma su dinga kyaututtuka suna ganin sun yi ma addinin su. To kai musulmi da kake da addini na ƙwarai, addinin manzo alaihi salatu wassalam, kai ya fi kamata kana nuna irin wannan hadai ga ƴan uwanka musulmi. Allah ya sa mu dace.
Amin da rahama. Assalamu alaikum.
Hello.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Da wa muke magana?
Muna tare da Garba Salu nan gobe da zuwa da mamma
kuma. To malam Garba, bismillah.
Yau to ni tambaya ka malam fadakarwa ce da ni da
Malam Garba, kana tare da mu kuwa? To, ko da yake karasa mu ji, amma dai yanzu da malam ya kammala nasihar a kai. Bismillah.
Yawwa, to sabida kamar yan kasuwa kamar ba sa auna aure, wato sai ka ji dan gaje ka taba wannan eh ka kwano an ce ma kaza, an taba wannan ka tafi, sai ka ji kudin ne babban, kuma dangane da yan kasuwa ka gudu. Za ka ji farashin wannan ba na wannan ba.
To,
Malam Garba, an gabatar da wannan cewa mu dai mun haɗa ‘yan kasuwa su ji tsoron Allah, su kuma tausaya ma ‘yan uwansu, su mu'amalanci ‘yan uwansu da irin abin da suke so Allah ya mu'amalance su da shi. Shi farashi, wato ba wanda zai iya cewa ka iyakance abin nan farashi, dole abu ya zamo kai da kai. Shi abin da musulunci yake kalla a saye da sayarwa, kai mai sayarwar ka ce ka saida wa mai saye kaza, shi ya yadda eh ya saya, shi kenan wannan abun, ko da arha ko da tsada ko tsakatsakiya, in dai ka yadda ka saya, shi da ya sayar maka, to musulunci ya karbi wannan, ba abu ne wanda za ka ita, dole sai ya zamo kai da kai. Kuma ina tabbatar Malam Garba, duk mutumin da yake sauki shi zai karbi kasomomi, tunda yanzu kai ka san wurin sauki, ka je ka saya, gobe ba za ka je wajen tsada ba. Ni ma na san wajen sauki, gobe can zan je, kenan sai ga duk masu adam ma sun zama ainihin yan kallo, in ba su dawo sun zama kamar irin yan uwansu ba.
Assalamu alaikum. lafiya kalau da muke magana
Ahmad ne daga Hadari
to mallam Ahmad bismillah
bana wato idan su ko da ake yi sai ya fuskar ta ko da irin direction ne kuma sannan akwai da zai ake ne ko kuma ba a tikati da ake yin ta
na
bana alamun ne ke sa da yau musulma ce ko sai kuma mai kuma tiyo shi kiri kan kido
na
sannan kuma mallam da Allah na bukatar addu'a ta ga da kan hadin da ka dai mu da gaya bukatar
kun gode kwarai mallam Ahmad
sai baje ta
kai talawai sujjada ta godiya da ake za a iya tsakanta da kila ko wani abu makamancin
haka ne to sujudu shukur wato zaka samu malaman mu na malikiya suna cewa da sujudu shukur da sujudu tilawa so suna ganin cewa duk sai an cika sharudan alwala afwan sharudan sallah ma'ana da alwala ana kallon alqibla kuma an rufe ainihin al'aura haka suke cewa to amma kuma da dama daga cikin malamai suna cewa ita wannan suninta sujuda ba suninta sallah ba in ka ce ai kai goshi wani bangare ne na sallah to ita ma tsayuwa wani bangare ne na sallah kun ba wanda zai ce in zaka yi tsayuwa dole sai da alwala ko sai kana kallon alqibla to saboda ka sujudu shukur wato ne da iya abin da na karanta babu sharadin sai an yi alwala dalili ko shine idan sujudu shukur ana so daga lokacin da abun godiya ya faru ba tare da wani tazara ba kai wannan sujudan to in ku aka ce sai kai alwala kila lokacin da abun godiyar zai faru kila kafin ka je ka samu ruwa ka samu wuta gida za a yi minti 10 ko minti 15 kaga anan abin da kake bukata na sujudu shukur ba zai iya yiwuwa ba saboda an samu wannan tazara to amma duk malamai sun hadu akan cewa attatika sharuddan sallah shine abin da aka fi so duk sun yarda da ita sujudu tilawa da sujudu shukur duk sun yarda cewa mafificiya ya zama kana kallon alqibla kuma kana da alwala kuma duka jikinka yana rufe cewa kamar yadda ka yi yin sallah a wannan halin
assalamu alaikum
dama guda dai ce ta mai
haure lafiya
na'am bare ku akai kashi da gido abike magana
kai kama karamar kumar kyawa
wane
juli kai kama su da kai karamar kumar kyawa
to juli bismillah
ina da tambaya ne kamar haka
na'am
idan nayi alwala na shafa mai ya ba zai alwala ta take malam
na'am
atai sai lafiya
to mun gode malam jili sai ka saurara amsar ka karon kallon akwai gaba tambayar da yake shi malam Ahmad yake son ji mace musulma za ta iya mace ba musulma ba kitso
ba matsala za ta iya mata kitso kwarai da gaske ba wata matsala mu'amala irin wannan ba laifi bane da sun yi wa junan su sai abin da shafi shafa mai ko ya zama akwai mai da ka shafa wa fuskar ka da kafafuwanka da hannuwanka daga baya kuma kai alwala ko ku bayan ka kammala alwala musamman kamar lokacin sanyi sai ka ce to bari in shafa mai saboda kawai wurin ya bushe duk ba wata matsala saboda ka ba wani abu alwala ka sanin lafiya galau
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ban sani ki barka da wannan lokaci barka da
ai Allah da muke magana
Masha Allah,
kana
magana da malam
Banki da
Roba Masiya.
To, malam
wa kace? Malam Banki.
Roba
Masiya.
Na'am, to.
Masha Allah. Da kuma fatan alkhairi banki da fatan Allah ne da malam gida lafiya Allah ta kana da kai dangane
da kada da mutum da kuma da. To, mun gode malam Banki, ba tambaya ce. Masha
Allah,
to mun gode kare. Tambar waya da yake cikin cikin lokacin cikin uku uku biyu tara biyar bakwai biyar takwas assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
bai tsare da hanyar kalam
kafi a kalam da muke magana
ya malam
kafi a kalam
sani mai kiti ne sabon garin mazaman samaila
to malam sani bismillah
na tambaya ne ga malam
na
kuma mutum ne sai yau alwala ta sallar asuba
na
me ya daga da ne ba zai ba yana zuwa sai aka tayi sallah baya yi sallama zai iya kawo da kadar madari da kuma yana ta mutu sani mai kifi musamman samaira
to mun gode kadar malam
alaƙi malam gida na
shi
malam sani idan kai alwala ka fito daga gida da zimman kila in ka zo masallaci liman bai ƙara so ba kai raka'a tal fajr kuma kana za sai ka samu liman ya zo dama kaga dole ka shiga sallah tare da shi to idan liman ya sallame daga sallah sai kai tasbihi ka kammala in kai tasbihi kammala daga nan sai kai raka'a tal fajr ba wai sai ka fita ba ya zo a hadisi manzo alaihi salatu wassalam ya kammala sallar asuba sai ya ga wato wani mutum ko wasu mutane sun tashi suna salloli a wata ma riwaya sai ke cewa subuh 40 kenan sallar asuba ka hudu ce to shi mutumin da ya sallame sai ce ya maikin Allah ban yi raka'atul fajr bane a gida to nazo na samu an shiga sallah na shiga tare da ku to da aka sallame shi ne sai na yi wannan raka'atul fajr da ban yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru bai ce komai ba mai shirin sai yake nunawa cewa abin yayi na sani abinda yafi yawa a mazhabinmu na malikiya cewa idan mutum bai rika ta fajar ba yana zuwa masallaci samu an shiga sallar asuba sai ya shiga to ba zai yi ba sai hantsi ya dago sannan yayi wannan ba wai dole bane ba kuma musamman ma salisu yanzu halin da muke ciki na shu'une wallahi wani in yiki bayan asuban yace sai hantsin to sai wajen kwana biyu ma yayi tunowa kana fita masallacin shikenan wani abin da ya shigo a cikin kwakwalwarka saboda haka dai babu laifi dan kayi ta nan amma abin da yafi ka gama tasbihin ka subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da sauran azkar ka kammala sai ka koma gefe sai kai rakatul fajr din ka
insha Allah assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da alike magana
ana magana san iya taura ba su ran kofa karamin kuma taura
to malam dai iya bismillah
ina malam barka da zuwa
insha Allah
sai ina so malam ya gunja ya hankali akan mata waɗanda suke zuwa idan aka yi rasuwa
na'am
da fayi su tira za su sun cika gida kuma ba su tayi su tuwa ba idan aka tsawo mace sai an kai shi an dawo da shi da zarar an yi addu'a an fara tashi su kuma a wannan lokacin suke fitowa su tacce cuɗanya da jama'a da fatan malam zai hajjan hankali akan mata masu irin wannan Allah mai da malam gida lafiya da kan iya tsaurara cikin kofa
wallahi malam dan iya wannan fadakarwar taka ko wannan magana taka muhimmiyar magana ce wato ma salisu sai ka rasa me mata suke so su yi ana cewa an yi rasuwa sai ga duk matan makwata sun duru a cikin gidan nan ko ba addu'a ce kuka zo ku yi mamacin nan ba in ta'ziya ce ko wani lokaci ba za a iya yin ta babu dalili in misali akwai ƴaƴan mamacin nan ko wasu kannansa ba laifi bane ba su ce za mu zo mu ga gawar dan uwan mu ya zan mun yi ban kwana da kallon wannan gawa ta kafin a je a rufe wannan ba laifi bane ba dan da ya zo ko mahaifi akan dan sa bai rasu amma mata wanda suke babu alaka ta jini ta kusa ko ta nesa amma kaga sun tika gidan nan kuma in sun zo in banda yan koki koki babu abin da za su yi sai ga mazan ma da za su fito da gawan nan wani lokaci sai ana ta ku kauce duk sun abin nan su kenke ne ko ina to wannan gaskiya ba daidai bane ba ya kamata lokacin da mamaci ya rasu ku ba ku da wata alaka ta jini ba uba bane ba uwa bace ba wani dan uwa na jini ba da za ku ce bari mu je mu kalli gawar su masa addu'a ku yi hakuri idan aka gama kintsa shi aka fita da shi aka je aka dawo daga jana'iza ku shi kwa iya shiga ku yi mu wannan mata yan uwanku taziyan ko dai mace ce ta rasu a gidan ko wani namiji ne ko abin da ya kamata haka amma wannan gwamnati ne gaskiya bata dace ba wato sai kaga da yawa maza suna so su zo su yi wannan ta'ziya tun dan uwan su ne na jini ko yan uwan su ta jini kuma dukkan sauran mata inda ma zaka zo ka dan tsuguna ko gaisawa Allah da an rufe wannan wurin so wannan abun gaskiya aiki ne a hannun su mazaje su dinga takawa matan su burki ga abin da bai zama dole sai an yi wannan ba bayan kammala jana'iza daga ba sai a je a yi ta'ziya
assalamu alaikum
wa alaikum
assalam da muke magana
al'amari da wannan jama'a ina buƙatar malam da inshorar mashawara a tana cin addu'a kan Allah nake ciki Allah ya biya buƙata
ai malam ya ji amma yi insha Allah
eh to malam ban Allah subhanahu wataala ya yaye damuwa kuma Allah subhanahu wataala ya biya dukkan buƙatun da kake da su na alkhairi Allah ya faranta maka
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
eh magana injiniyar Sani daga Kogon
injiniyar bismillah lokaci ya fara kawa kai
yawa ina so mata ya fadakarwa ku kuma tun akan idan ana sallar juma'a
na'am
kuma a ranar juma'a haka wannan nafila da ake kafin liman yanzu to sai ga mutane suna cikin wucewa a gaban wadanda suke sallah yanin ke so mata ya kare fadakarwa akan haka
to mun gode fara yin juma'a
to gittawa gaban mai sallah gaskiya ba daidai bane kuma wannan maganar taka zai sa na ƙara ankar da mutane akan wani abin da zaga ana yi misali mutumin da yake cikin masallaci kana zuwa cikin masallaci kawai sai kai nafilarka kuma ita juma'a bata da adadi na kafin wato gabaliya a ce wai hudu zaka yi ko biyu ita kamar yadda sahabbai aiki sai nuna in mutum ya zo ɗayan biyu ko dai ta yi til masjid ya zaman sa ma'anar raka'a biyu ko yi ta nafila har sai liman ya hau minbari to daga zaran liman ya hau minbari wanda masallaci ya cika ba zai samu shigowa ba, to bashi da dalilin yin wata nafila raka'a biyu, domin raka'atul fajr abin nan kai taitul masjid ana yi domin gaisuwar masallaci, to kai kuma kana wajen masallaci kaga me kai kenan. So in dai ya zama baka samu shigowa masallaci ba, halli man yawo minbari, to da ka zo ka samu je kai zaman ka ci gaba da sauraron hudu ba. In kuma ka samu cikin masallacin ko da liman ya shigo, to anan ka samu kai wannan tayyatul masjid ainihin raka'a biyu. Gittawa gaban mai sallah da ganganci hadisi ya riga ya hana wannan mudda ko tanya da mutum zai bi, to gaskiya ya kamata mutum ya kiyaye laifi ne ba garami ba.
Wallahi ga karwa kalla da irin tambayar ta injiniya za mu dakatar da shirin saboda yanayin lokaci. Ba sauraro za a iya ci gaba da turo tambayoyi a waɗannan layuka 07-0-1-1-8-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- facebook.com duka ƙarshen shirin kenan sai a tara sati ko kuma a shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu kafin sannan a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa da yake daukar nauyin zuwan shirin tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya Malam Kuban Isa Andabane Sada ne da ku Salisu Sha'ibu Dutse a madadin kwalejin director na hukumar gidajen radio Jigawa Alhaji Mati Ali ne ke fatan mu kasance a shirin na gaba assalamu alaikum.